أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا الداعي إلى جناته ورضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى على آثاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو رانات تأشرين لدي دواتن المحرم هجر الشقبان حلتا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دقبر نمك زوا مدينة شكرا دبو دي هدو دا شكرا أربعين دا شدا وان دي داتي دا 27 da watan 7 miladiya 2024 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatunmu na Umdatul Ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Cimitau a wannan kasaitaccen birni na Tawa a wannan ƙasa ta Niger. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci ya sanya mu wanye lafiya a wannan rayuwa. Yau za mu tashi darasi na 44 idan Allah ya kaddara. A darasi na 43 mun tsaya akan hadisi na 250 da 275, wanda kuma kafin mu shiga cikin wannan hadisin ko karatunmu na yau, akwai dan kalimati da nake so na dan jefa lura da irin yanayin da ake ciki musamman a wayannan kwanakin daga jiya ko na ce daga shekarun jiya har zuwa yau. Yau muna rana ta 27, sanin kowa ne wannan kasar ta samu sauyin juya hali a ranar 26 da watan 7 shekara 2023. Tsawon shekara ɗaya muna ƙarƙashin mulkin soja na wannan ƙasar, to akwai buƙatar a tunatar game da abin da ya shafi sha'ani na samun cin nasara da kuma abin da yake shi ne alkhairi wa ƙasar nan, domin kunya mai kiyayewa ta kiyaye shi al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba shakka tsararre ne, ba wanda ke garin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan abun da ya faru a wannan ƙasar, duk musulmi mutum mai imani ya san cewa haka Allah ya kaddara, ba za a wuce kaddarar Allah ba. Ko ta ma daɗi ko ka kai wata ka taimaka daɗi, shi al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala in ya zartar da shi to ba mai sauya sa. A kullum wa musulmi in Allah ya zartar da sha'aninsa, to babban abun da ya kamata kai musulmi ka yi shi ne karɓa da hannu biyu tare da godiya wa Allah, domin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi abun da a ƙarshe a yi nadama ba. Duk abun da kaga Allah ya zartar, to akwai hikima a cikin wannan al'amarin koyayya. Wala Allah masu tunani da ilimi su iya hango wasu daga ciki, wala Allah kuma shi Allah ya bar wa kansa sani. Amma ni abin da nake so in ja hankalina da 'yan uwa da ma wasikar da nake so na turawa jagororin wannan kasar, tun daga shugaban kasa har zuwa wanda ke da matsayi na ƙarshe a gwamnatance a wannan kasar, da ma dukkanin 'yan kasar nan baki daya. Abu na fari kusancewa ba mu bayu ne na Allah, mallakar Allah ce. Allah shi ne wanda yake da mu, kuma wannan ƙasar ta Allah ce. mu na Allah ne kuma kasar Allah muke takawa akai. To tunda kasar Allah muke kuma mu kan mu halittar Allah ce, to akwai buƙatuwar mu kan mu maida al'amarin mu ga Allah subhanahu wataala. Bisa wannan malamai sun yi rubuce-rubuce akan duk wanda yake son ya ci nasara a rayuwa, domin wani abu ne wanda shi Allah ya zartar shi, kuma wa kana amrullahi qadaran maqdura, al'amarin Allah ya tabbatar, ba wanda ya iya ya maido shi, ba yadda ka san a duk duniya ba wanda ya isa ya sa yau ta komo juma'a ko al'ayyar asabar cai ko, ba wanda ya isa ya sa yau ta dawo juma'a, haka abin da ya faru a wannan kasar ba wanda ya isa ya maido shi, baye wallahi. To me ya kamata mu yi? Shi ne fatan alkhairi da sallama ma Allah subhanahu wa ta'ala, fatan alkhairi da kuma miƙa al'amarinmu da tabbatar da kasantuwarmu mu bayu na Allah, to sai Allah ya shiga cikin al'amarinmu. To idan ana son a ciki nasara a rayuwa, da farin mu san cewa duk inda aka ce za a yi sauyi, duk inda aka ce za a kawo canji a rayuwa, ba shakka dole sai an wahala. Wannan ka sanya a ranka cewa duk inda kaga za a yi sauyi, ba shakka dole sai an wahala. Bari in ba ku misali daya. Lokacin da aka so a sauya wannan kasuwar ta garin nan, kasuwar Tawa, jama'a ba a rushe mutane shaguna ba, an rushe ba a yi maganganu ba. Daga rada aka rushe wannan shagon fa, har yau akwai wanda wallahi alazim bai farfado ba, har yanzu bai maido ba, kuma wani ba a haka zai tafi sai ila yawmil qiyama. Saboda haka Allah ya tsara shi ƙarshen more rayuwarsa lokacin gab kashe kasuwar ne, wani kuma ana kashe kasuwar sai Allah ya tsara gudunar sai ya sama. Haka al'amarin yake, ina fatar mun fahimta. To idan ana son a samu a canji daga yadda ake ciki, abu na farin dole sai mun sauya gaba daya. Ka'ida ce ta Allah, inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ubangiji baya sauyawa mutane daga ni'ima zuwa azaba, ko kuma daga azaba zuwa ni'ima, sai in su suka canza abin da kawunan su. Idan kuka ga sauki a rayuwa, ku kuka jawo kanku da tarin taimakon Allah. Idan kuma kaga kanka cikin tsanani, kai ne silar abin tare da kuma kaddarawa ta Allah subhanahu wataala. To abu na farin da duk ya kamata in kasa mu yi tun daga jagororinmu har mu baki daya, shi ne mu yi imani, tsantsar imani wa Allah, mu maida al'amarinmu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yin imani da sallamar da al'amari ga Allah yana daga cikin abin da ke sa Allah ya kawo nasara a cikin al'umma. Muna fama da matsananciyar rayuwa, wanda kuma kasa a kanka wallahi alazim, ba wannan juyin halin da ake shi ya kawo a yadda muke ba. Yanzu misali na hankali, ƙasar Najeriya shugaban da yake akai zaɓarsa akai, amma ina mai tabbatar maka ba ko kwatantawa, wallahi mun fi su jin daɗin rayuwa. Haka ne? Ko kwatance ba mun fi su jin daɗin rayuwa, duk da su shugabansu na demokrasiya ne, zaɓarsa ake, mu kuma nan da ƙarfi ya tunkuɗe wancan ya hauko, amma duk da haka mun fi su sauƙin rayuwa. Don ka gano cewa al'amarin gaba dai shi Allah shi ne ke juye sha'aninsa. To in ana son a fitar da cikin yanayin da ake ciki, a samu cin nasara a rayuwa, kuma Allah ya ƙara ɗora mu a kan maƙiya da ‘yan uba a duniya, shi ne mu zamanto masu imani baki ɗaya. Ubangiji yana faɗa mana a cikin Alƙur'ani, Allah ya ce, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Allah ya ce, tabbas musu Allah mun yi alwashin zamuka agaji da taimakon wa manzanni. Sai Allah ya ce, walladhina amanu, ba annabawa ba kadai bane, idan suka yi imani da Allah, suka maida al'amarsu ga Allah, Allah zai taimake su. Sai Allah ya ce, walladhina amanu, har da masu imani, idan kuka yi imani da Allah, to sai Allah ya ce, tabbas inna lanansuru, ba shakka kakai kwankwanton agaji da taimakon Allah bayan mun kasance masu imani. Sai Allah ya ce, ba a duniya ba kadai, wa yawma yaqumul ashhad, har ran da za a tashi alkiyama za a kafa shedu Allah zai taimaka wa masu imani wa halhalun inin alkiyama ba zai shafe su ba daga al'amari na farin tun daga shugaban kasa ka zamanto mai imani da Allah kuma ka cika rukunnan imani baki daya ministorin ka kaf su cika rukunnan imani baki daya duk wani da aka baiwa mikami a kasan nan ya cika rukunnan imani gaba daya mu ƴan kasa gaba daya mu taru mu cika rukunnan imani a wannan halin da ikon Allah ina da muna albashirin taimakon Allah a cikin rayuwar mu ubangi subhanahu wataala ya taimake mu abu na biyu jama'a in har ana buƙatar a samu cin nasara a fita daga ƙangi na rayuwa da wahalhalu a ce shinkafa ta yi tsada to ta sabu ko ta yi sauƙi domin shi Allah shi ya haura ta yi tsada in ya ga zaman kuma dare ta yi sai Allah ya sa ta dawo ƙasar wallahi kuma abu ne wa ma zalika ala Allah bi aziz to shi ne aikata nagartaccen aiki sai kowa ya zamanto mai ƙoƙarin aiwatar da ibada ta gaske nagartacciya tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan ibadar wannan aikin da za mu yi shi ne a yi sa bisa tsari guda biyu tsarin farko mu yi don neman yardan Allah duk abin da za mu yi wanda ibada ce to mu yi wannan abin don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mu yi bisa koyi da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anan nake so in ja hankalin ɗan uwa shugaban nan ƙasar nan kada mu yarda mu dinga silka ababin da muke aiwatarwa da bid'a matukar za a dinga gwamaye al'amarin addini da bid'a wallahi baya haihuwar kiyama idanu idan ana son a samu nasara a cikin al'amari to a samu malamai rabbaniyun malamai na Allah a tambaye su tsakani da Allah in aka shiga cikin kunci na rayuwa miye karantarwar annabi a ciki ina fatar mun fahimta akwai ababen da ana yi suna ko wasu kurakurai ne ba sa da tushe a cikin addini a zo a ce a karanta sura kaza miliyan kaza anna lakum hadha dan Allah ɗan uwa malamai a ina aka samu ai annabin Allah ya shiga cikin yanayi na damuwa shi da sahabbansa ya suka yi har Allah ya fitar da su magabata su shiga cikin kunci na rayuwa ya suka yi Allah ya fitar da su ba za mu samu cin nasara mutakar ba mun bi tafarkin su bane wallahi duk abin da za mu inda zai ci karo da sunnar annabin Allah to har abada ba za mu fita a cikin wahala ta rayuwa ba dole mu zamanto muna koyi wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a daina barin in bariki da addini a sanya malamai gaba su zaƙulo abin da yake sunna a karantar kuma a aiwatar ina fatar mun fahimta wannan masu hankali suna fahimtar da yake tura saƙon domin ababen Allah ta silka su da bid'a zaka kuma za a yi gwama tsakanin malaman sunna da malaman bid'a to kar ku yarda su shiga gaba ku tsaya a tantance wani abu ne yake sunna wanda babu shakku ba kunkunto a ciki domin duk aikin da aka hada shi da bid'a wallahi Allah baya bukatar wannan abun man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd Allah zai maka da kayanka ne taka a daina bara ana karuwa a tsaya a yi in barin za a yi a yi barin in karuwancin za a yi kuma a yi karuwancin ina ba da mun fahimta a tsaya a bi sunnar annabi cikin al'amari na rayuwa Allah ya datar da mu to yin aiki na kirki na daga cikin abun da ke jayo Allah ya kawo sauƙin rayuwa a Qur'ani Allah ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ألن يأي الكولي وما سوء إيماني سكي نغرتتن أيكي ألن يأي الكولي وما سوء إيماني bayan imani suka biye mu imani da aikin kwarai Allah ce la yastakhlifannahum fil ardi wallahi inji Allah sai ya zaunar da su kasa sai ya jagorantar da su al'umma idan kuka yi imani Allah zai jagorantar da ku kasan nan sai ce kama stakhlafal ladina min qablihim kama da Allah ya jagorantar da waɗanda suka gabace su sai ce wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadala lahum kuma Allah zai tabbatar musu addinin da shi Allah ya yarda su aiwatar ma'ana shi Allah ya ba su dama da natsuwa ta a zauna a yi sallah a cikin natsuwa a yi azumi a natsuwa a yi komai na ibada a natsuwa sai ce wala yubaddilanna wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amana, kuma Allah zai sauya musu daga kunci zuwa ga abin da yake aminci. Allah abinda muke ji na tsoro, na fargaba, na harhare, ɗan ta'addan duka in Allah ya ga dama, wallahi sai Allah ya yi musu tarmihin bi hijaratin min sijjil. Duk wani ɗan ta'adda a ƙasar nan, in har muka kiyaye wannan ka'idar ta Allah, Allah yana da damar ya turo tsuntsaye daga sama ya halakar da su. Ubangiji ya ga damar ya turo wuta ta kone su gaba ɗaya. Ubangiji ya ga dama sai sun tafi da mashikinan, Allah ya sa gaba ɗaya su fara su mutu. Allah ya iya ko bai iya ba, amma da sharadi fa, shi dai Allah ya ce to mu bauta ma shi Allah shi kadai, kada a kawo ɗan bori cikin al'amarin, are addini tsantsa. Sai Allah ya ce kada a kuskura a yi shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Daka a daina yi ana kiran malamai, kuna ana yaudarar mutane, ana silko da ɗan bori cikin al'amarin. A'a, ba mu yarda da su ba, ba mutane ba ne. Allah baya so su mushrikai ne, abinda suke Allah baya so, baya kauna. Daka ba ma da alaka da su ta kusa ko ta nisa. Idan muka yi addinin Allah tsantsa, to Allah zai kawo mana agaji. A wannan ku jama'a, shi ne jin tsoron Allah. Kowannen mu ya ji tsoron Allah a rayuwarsa. Shugaban ƙasa ka ji tsoron Allah, ka san cewa wannan shekarar ɗaya da ka yi da ma shekaru masu zauwa nan gaba, ina mai rantse maka da Allah sai Allah ya tambaye ka a kai. Wallahi al'azim, sai Allah ya tambaye ka a kai, kuma sai kawo Allah bayani. Haka duk wanda aka baiwa mikamin minista ko kuma wani DJ ko kuma wani SJ, ka shirya baiwa Allah ansa, don ba 'yan siyasa kadai bane fa Allah zai tambaya. Duk wanda ya hau shugabancin al'umma, wallahi hatta limamin masallaci sai Allah ya tambaye shi. Balantana kai da aka doka aka ba kai zamanto shugaban al'umma, to ka ji tsoron Allah cikin al'amarinka, ko mu ji tsoron Allah cikin lamuranmu, sai Allah ya kawo mana agaji. Allah yana cewa a Qur'ani mai girma, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi, sai ce wal aqibatu lil muttaqin. Ƙasa dai ta Allah ce, ba wani wanda ke da ƙasa. Ƙasar nan ta Allah ce, shi kuma Allah yana gadar da ita, yana ɗora wanda ya ga dama ne a shugabancin ƙasa. Sai Allah ce ku ji ƙarshe, wal aqibatu lil muttaqin, ƙarshen al'amarin cin nasara na rayuwa, Allah ya ce in kana neman sa, to ka nema gun masu jin tsoron Allah, Allah ka sanya mu a ciki. Daga mu zamanto masu jin tsoron Allah a rayuwa, sai Allah ya agaza muna. Abu na hudu jama'a, shi ne yawaita ambaton Allah. Yawaita ambaton Allah, mazanmu da matanmu, yara da mayya, mu yawaita ambaton Allah. Na daga cikin mafi girman ambaton Allah da Allah ke kona, shi ne karatun Alkur'ani mai girma. Kuma in za a karanta, a daina rufa-rufa, a daina ɓata malamai da ɗaliban ilimi, a sa don an karanta Qur'ani sai an ba da kuɗi, kowa ya yi tsakaninsa da Allah. Mu karanta khalisan liwajhillahi alkarim, don neman yardan Allah. Mu rubi tawassali da wannan karatun, mu gaya wa Allah buƙatar mu ga abin da Allah za shi. Amma in ya zamanto tunaninmu kullum shi ne a zo a karanta Qur'ani, a ba mu kuɗi, mu tashi mu wace, to ina mai tabbatar muku abinda muke ba ikhlasi a ciki, kuma abinda za a yi ba ikhlasi Allah baya buƙatarsa. Inna Allah ta'ala la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum, ko ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah yana kallon zuciya ne. Wani fa Allah ya san zuciyarsa, kawai dan abin da za a bayarwa ne, ba fa din neman yardar Allah bane. To mu karanta Qur'ani, abin da ake cewa karatu da tajwidinsa, mu yi tawassali da wannan karatun da muka yi, mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala. Ina mai tabbatar muna, wallahi bana ƙwanƙwanto, bana shakka, in har za mu yi dan Allah, to sai Allah ya agaza muna a rayuwa. وجاء بند الله كيف أداء قرآني الله جاء أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله جاء أيها الذين آمنوا يا كوما سو إيماني إني جدموا الله إيش الله جاء كوما سو إيماني إذا لقيتم فئة إن أكاد وتتوقع وتجماعة أبو كنن قابة ونآيريهم دوننا أبو كنن قابة نمكية makiya sun sanya ku gaba. Allah ce fasubutu, akwai buƙatar ku daure, ku tabbata, kar ku yi ɗan kagaza, kar ku juya baya. Sai Allah ce wazkurullaha, amma in kun tabbatu kun tsaya, to ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala. Mun ga yadda aka jajirce a ƙasar nan, to abinda zai ƙara, Bahaushe ce in kana da kyawo ka ƙara da wanka, to an tsayu to sai a ambaci Allah subhanahu wa ta'ala wani irin ambacin Allah ambacin Allah a bisa tsarin sunnar annabi Muhammad ambacin Allah a bisa tsarin sunnar annabi Muhammad domin yanzu a wannan halin da muke ciki wannan kasar wasu daga cikin ahlus sunna da dama sun rabu da sunnar annabin Allah ba su sani ba eh to in za a ambaci Allah a ambaci Allah a tsarin da shi annabi ya karantar domin duk imaninka duk karatunka duk tarin rawaninka wallahi alazim annabi ubanka ne a karatu da ka ya karantar ya ambaci Allah to sai a bincika ya ake ambatan Allah sai a yi bisa sunna sai Allah ce la'allakum tuflihun la'alla fil qur'an litahqiq tabbas in kuka tabbata kuka ambaci Allah ubangi ce za ku samu cin nasara a rayuwa wanda shine muke ta nema yanzu a ce mun fi karfin shinkafa ta ba ta fi karfin mu ba haka ne ko abu na nabiya ɗan uwa daga cikin abin da ke sanyawa mu samu dacewa a rayuwa da kuma cin nasara da kuma tabbatuwa a samu kwanciyar hankali zaman lafiya a Niger da ma duk duniya baki daya shine mu hada kalmar mu akan watan littafin Allah da sunnar annabi Muhammad mu haɗu gaba ɗaya mu zaman to tsintsiya madaurin ki daya mu zaman to tsintsiya madaurin ki daya abin yana bani mamaki wa mutanen da adawa ta rufe idanunsu wai a ce an ka hari a Niger kaga dan Niger ya shiga social media yana jin daɗi yana bada labari dan Niger ya shiga cikin social media ka shiga TikTok kana jin daɗi kana nuna cewa an kasa ai malam misalin sa fa kamar misali ne a ce wai a gidanku ne baka wani kato ya duro a gidan yawa mahaifiyar ka fade kuma ka fito kana fada wa al'umma ba irin wannan ne misalin fa kenan ai duk dan kasar da za a kawo hari a kasa ya ji dadi ana an kashe mutane da kaza yana yada yana jin dadi yana murna wallahi alazim ka doke shi a matsayin sakare wanda bai san abin da yake ba irin shi ne fa wanda a ce maka tsato ya shigo a gidan dan reje ya keta haddin mahaifiyarsa kuma sai ya zo bakin kasa ce jama'a ni fa jiya da dare ai wani ya shiga gidanmu kuma ga abin da yau mahaifiyata dan Allah wannan mai hankali ne akwai buƙatar mu zaman to tsintsiya madaurin ki daya mu hada kawunan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala yana umurta bai ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'tasimu bihablillahi mu riko da rigiyar Allah littafin Allah da sunnar manzon Allah Allah ce kada mu kuskura mu rarraba da haka mun Niger mu zaman to tsintsiya madaurin ki daya sha'ani na rayuwa ba yadda za a yi maka daidai mace ce za ka sanya kudinka ka auro ka gina mata gida na alfarma ka waffara mata duk abin da take da bukata amma wallahi azin kayi kadan ta hana ta bata maka da rai haka ne malam kayi kadan ta hana ta bata maka da rai daga kowa ya aje interekinsa ya zama to interekin mu wannan kasar ne kowa ya aje abin da ke da kawo ciki ai abin da ya halakar da yan siyasar mu shine kowa yana tafiya ne watan bayan interview sai mi zan samu mi za a yi min wace post za a yi min na za a yi nome ki na wace fangila za a bari to duka wannan tunanin mu aje ya za a yi wannan kasar ta zaman to nagartacciya wa al'umma nagartacci to dole sai mun hada kawunan mu mun zaman to tsintsiya madaurin ki daya abu na shida jama'a shine in ana son cin nasara a rayuwa ko to dole sai mun zamanto addinin Allah ba za a bar shi a baya ba sai mun taimakawa addinin Allah ina ce a taimakawa addinin Allah ba ina nufin a dauko kudi a baiwa malamai ba wannan ba shi ne taimakon addinin Allah ba ba dauko kudi da a baiwa malamai shi ne a taimakawa addinin Allah ba taimaka musu ne kai ba su bane fa addinin Allah jama'a ko muna fahimta malam daban addinin Allah daban shi malam kayan aiki na tallata addinin Allah shi ma ba to akwai buƙatar mu san meye addinin Allah wannan musulunci mu ga ya za a yi inda bai kai ba a ƙasar nan ya kai makarantun islamiyya a ba su agaji da gudunmuwa inda suke zo ake suke karatu cikin rumfa a zo a buge a musu aji zuwa abun ban haushi da takeici kasar nan fa gwamnatin kasar nan ba ni ne ban sani ba wata makaranta daya a kasar nan da aka ce gwamnati da gina da sunan gwamnati babu sai dai dan siyasa ya gina ko shugaban ya gina da sunan karan kansa amma da sunan an ware kudi na musamman an gina wa dalibai wurin karatun alqur'ani in abu kasar nan ne sai a ga min wallahi ban san shi ba amma ba wani gari da babu fenny foot ko ba shi ba wani gari da babu fenny foot babu duk kasashen duk garin kasar nan jahohin nan guda takwas akwai gidan da ƴan kwalloyo in suka je za su sauka akwai inda ƴan kwalloyo suka je za su sauka ƴan kokowa suka je akwai inda za su sauka makada suka je akwai inda za su sauka amma malamai da sunan azza a yi taro na addini ina za su sauka to wannan kuma haraka ta ƴan wasu malamai su za su nemo inda ya kamata saukar da shi baya da alaka da gwamnati tsakani da Allah wannan tsari in a haka za mu tafi ko wallahi al'azim ba za a ci nasara ba a rayuwa akwai buƙatar mu girmama alqur'ani mai girma annabi ke cewa naga cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala girmama mutum uku a rayuwa girmama Allah ne ka girmama mutum uku in ka girmama su to ka girmama Allah ya ji annabi muhammad daga ciki na farin annabi cika girmama mutum mai hurhura duk wanda kaga hurhura ta fara fito masa to ka girmama sa duk abin da yake yi ka dinga daga masa kafa girmama sa girmama Allah ne nabi wanda yake dauke da alqur'ani mai girma hamilul qur'an makaranci alqur'ani ba mutanen da Allah ya fi kauna a duk duniya kuma masu karatun alqur'ani kuma ba bakin da fi kowane baki albarka a duniya kamar bakin da ke karanta alqur'ani mai girma ba gari da fi kowane gari albarka kamar garin da ake karanta alqur'ani mai girma ba kasa mafi alkhairi da albarka a rayuwa kamar kasar da ake kula da makaranta alqur'ani yanzu kan yi kasar Maroc kasar Maroc irin abin da Allah ya musu na ni'ima ina mai tabbatar muku wallahi alazim daga cikin abin da yasa Allah ya wuffara musu wannan rayuwar shine akwai kula da masu karanta alqur'ani mai girma amma mu yanzu makarantar mu na alqur'ani kaga mutun ya haddace qur'ani cikin da wansansa abin da ake cewa hadda tsantsagar ya hadda amma wallahi alazim in ka tada tufafin sana'a shiga wani duka bi wace kumfule daya ba tufafin a shiga wari duk da wace kumfule daya ba mutum na uku da manzon Allah ce girmama sa girmama Allah ne shine shugaba adali shagoran da ya zamanto adali mai adalci annabi Allah ce in kuka girmama su kun girmama Allah subhanahu wa ta'ala to da haka taimaka ma addinin Allah ta hanyar bude islamiyoyi da kuma a hidda tsarin cewa karatun addini ba karatu karatu ne wanda bai da tsari ka san a kasar nan ba dukkanin makarantun addini a gun gwamnatin education non formal ce ko non formal ake cewa kowa ce kai ka ji tsabar renin hankali wai makaranti alqur'ani wai a ce wai education non formal ce wai abin ba bisa tsari ba babu babu kai Allah wadaran naka ya lalace la hawla wala quwwata illa billah to amido a girmama alqur'ani a kasar nan masallacin ne a yi itina'i da su a dinga shirya gwamnati da shirya malamai horo na musamman irin yadda a duk shekara ana shirya wa kowane domin a kasar nan ana shirya wa mutanen formation amma ya kamata a dai a gwamnati ta ware kuɗi na musamman a kasar nan ko an ware gida na musamman a ce kowace jiha duk shekara ko duk wata shida a ɗauko limammai na ƙauyuka a zaunar da su a karantar da su huɗu ba yadda ake yin ta a ba su karatu na musamman a horar da su ya ake fatawa a musulunci duk a karantar da su in gwamnati ta shiga cikin wannan al'amari ko to shi ma sai Allah ya shiga cikin al'amari saboda Allah ya ga an kawo agaji wa addini sai Allah ya agaza mata ina fatar kun fahimta Allah ce in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamukum in har kuka taimaki addinin Allah kuka baiwa musulunci gudunmuwa a rayuwa to shi ma Allah yansurukum sai Allah ya agaza muku sai Allah ya bada gudunmuwa wa rayuwarku wa gwamnatinku wa mulkinku sai Allah ce wa yuthabbit aqdamukum kuma ku jera mulki Allah ce kuka fara eh yanzu kuka fara in kuka baiwa musulunci gudunmuwa amma in ya zamanto malamai da ɗalibai ilimi ba sa da wata kima da daraja sai in an shiga cikin tashin hankali sai a ce a kira malamai sai ka ji tsabar reni sai a yi musu abilifkin jikabi biyu jikabi biyar in haka za a dinga rayuwar ko wallahi adin Allah ba zai ba mu agaji ba dole a kula da addinin Allah a tallata sunnar manzon Allah a tsida abin da yake shine karatu a ilmantar da al'umma yanzu ka dibi tsarin kasar nan fa ka dibi misali ka dibi gidan TV na kasar nan Tele Sahel ka dauki program kinta gaba daya ina faɗa ne kowa ya ji wallahi ka dibi program kinta gaba daya tsakanin ku da Allah addinin wasu ci duka a sati gaba daya wani aka fidda masa da wai an zo ne za a yi bayani na addini a karantar da mutane addini in ma za a karantar to ba za a ga ko masu karantar da mutanen da gaske ba sai a dauko rubaru ba a dora a sa amma masu yi da gasken ba za a tallata ba to dole akwai bukatar a ware wa addini nashi tallafi a dinga kiran malaman a zauna da su kuma malamai ku ji tsoron Allah ku fidda son kuɗi a cikin zukatanku domin galibin malamu da ake ana kira gwamnati ta yi kira to kowa bibi yake wani abu ne za a raba wannan kuskure ne wannan rashin sanin aikin yi ne a matsayinku na malamai jagororin al'umma wanda kowa yana biya a bayanku dole kowa ya nemi sana'ar kansa in maganar ƙasa ta taso maganar ƙasa ce za a yi Allah ne za a yi wa alki to a zo a wa Allah aikin kawai kai ka tsaya kana tsammani kana jiran wani abu ba wanda Allah ya ce taimaka maka kai ka taimaka wa kanka Allah ya yastare maka hanyar neman arziki sai ka rama kanka ka tashi ka nema amma in al'amarin ƙasa ya taso al'amarin al'umma domin da mun kuma ne dan al'ummar baki daya ai aikin annabawa suna ne dan al'ummar shi yasa manzo Allah ya yabe sa saboda mutun ne mai mi tosayin al'umma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim kaga bil mu'minina masu imani kenan ai al'umma ake nihi to dole zaman to damuwar al'umma ta zaman to damuwar ku ba aljuhan ku ba abun ban haushi ga wai a zo a sauke alqur'ani a kira malamai a yanka sasa kai abinda kai malami kai kada kai saka fitta ka sai ta karaba musu al'umma amma abinda kai fitta bisa ga aka tsaya kana walakantar da kanka kana kaskantar da alqur'ani mai girma da haka dole a ware wa malamai nasu dama a dinga zauna da su ana tattaunawa miyan musulunci ya kai fada ai duk tsarin da za a yi a shugabanci ko ina mai rantsa muku da Allah ba za a wuce tsari na manzon Allah ba duk duniya ba wanda kuma manzon Allah ya yi shugabanci duk duniya ba wanda kiyama ta duka ta haifa da kai annabin Allah ya shugabanci to kuma wannan shugabancin na annabin Allah ya yayi malamai ku zo ku ba gwamnati bayani in an shiga cikin hali kaza ya manzon Allah yake in an so kaza ya annabin Allah yake in an so kaza ya annabin Allah yake to in aka yi haka an taimaka ma addinin Allah abu na bakwai in uwa idan muna son mu samu sauyi daga cikin yanayin da muke ciki daga tsoro zuwa aminci sai mun zama to masu haƙuri ɗan ƙasa sai kun haƙura ba shakka sai an wahala manzo Allah sallan ya zo madina ya baro kafin ya baro madina an taba sanya shi sa masa takunkumi kafin an samu takunkumi annabin Allah an samu takunkumi kuma kan wannan addini kan wannan addinin aka sanya wa manzon Allah takunkumi aka hana saye da sayarwa tsakanin manzon Allah aka hana ka masa abinci a wannan shekarar sahabbai da dama suka rasu sun garabaita yiwa ta illata su mu fa har yanzu kasar nan fa tun lokacin da aka yi juyin mulki ba wanda ka taba jin an ce gashi yiwa ta yi ajalinsa ko akwai babu baka taba ji ba har ɗan adamu sun kashe kunne suna jiran su faɗa amma har yanzu baka taba ji ba to ashe in ana son cin nasara a rayuwa jama'a dole sai an zamanto masu haƙuri Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna allaha bima ta'maluna muhit ubangiji ke cewa wa in tasbiru al'umar annabi din kuka yi haƙuri wa tattaqu kuka ji tsoron Allah la yadurrukum kayduhum shay'a duk wani makirci da ake kullawa Allah ya ce ba zai tasiri akan ku ba dama wayankuruna wayamkurullah wallahu khairul makiri to Allah ya ce in kuka yi haƙuri in shartiyya ce in har kuka zamanto masu haƙuri kuka tsoraci Allah sakamakon al'amarin Allah ya ce la yadurrukum kayduhum shay'a makircin da Faransa da America da wacece suke Allah ya ce wallahi ba zai tasiri akan ku ba sai kun zamanto masu haƙuri sai Allah ya ce inna Allah bima ya'maluna muhit duk abinda makiyin mu suke fa ubangiji ya sani Allah ya kewa ilimin Allah yana kewa da wannan abun Allah ya san abin da ake tsarawa, sai sun tsara, sai kuma Allah ya tado wanda zai walwal wannan abin cikin mu. Amma fa da shar'i, in muka yi hakuri muka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, abu na ƙarshe ɗan uwa da zan rihi a kai shi ne, dole sai an dage wa addu'a. Annabin Allah in al'amari ya yi masa yawa yana dawowa zuwa ga sallah ne. Annabin Allah idan ya shiga cikin wani yanayi, ce masa Bilal yake, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, sallah annabin Allah yake yi. To anan nake so in yi tsokaci wa malamanmu, wa malamanmu, sha'anin al-qunut, sha'anin al-qunut ba dole ba sai an haɗu gaba ɗaya a tattaro mutane, a'a, masallacin nan unguwa kowa ya tasa, kowane limami ya tasa, wala Allah ku da za ku taru akwai baragurbi cikin ku Allah ba zai karba ba. Wala zai ku ba ka bani. Annabi Musa ya fito roƙon ruwa, suna ta roƙon ruwa, Allah ya hana ruwa. An zo an yi addu'a, an yi addu'a, an taru bakin daji ana ta addu'a, Allah ya hana ruwansa. Sai Annabi Musa ya ce, ya Allah na roƙe ka, mi nayi, mi muke yi? Sai Allah ya ce wa Annabi Musa, a cikinku akwai wanda tsawon shekara 40 yana saƙona, ni kuma na hana saukar wannan, dalilin yana cikinku, dalilin yana tare da ku. Kaga idan aka tsaya masallacin nan unguwa, to wala Allah kada kuka yi, kuka zo kuka taru kuka yi, cikin ku watakila akwai mutumin banza, can kuma duk mutanen kirki ne, wala Allah sukin, sai Allah ya karba musu. Jama'a ku ba ka bane? Sai cewa ya Allah, to ya za a yi? Sai Allah ya ce masa, idan kuna son na karbi addu'ar, shine ya bar cikinku ya fitar da cikinku. Sai Annabi Musa ya ce, jama'a to ga fa abin da Allah ya ce, akwai wanda cikinmu ya yi shekara 40 yana sabon Allah, kuma Allah ya ƙi saukar da ruwa ne saboda yana cikin mu, mun zo addu'ar shi ma ya zo, dan haka Allah ya ce ba zai ruwa matsikar yana ciki. To me mafita? Shine ya bar al'ummar ya fitar a cikinsu. Wannan bawan Allah sai ya ce, ya Allah, wannan mai sabon Allah ni ne, na san kaina ni ne, amma Allah in na fita kowa zai gane ni, kuma zan zamanto abun ba da labari a gari. Allah ni ne maka sabon, kuma Allah na tuba, Allah ka yage min. Yana kudurta wannan a zuciyar, sai Allah ya saukar da ruwa. Sai Annabi Musa ya tambayi Allah, ya Allah, ba wanda ya fita, ba wanda ya tashi cikin mu, kuma ga ruwa sun zo. Sai Allah ya ce wa Annabi Musa, ya tuba, kuma na yafe masa. Sai ya ce wa Allah, Allah nuna min sa in gansa. Sai Allah ya ce, haba Musa, da zai yi aida na faɗa maka cewa wane ne ɗan wane, amma tunda ya riga ya tuba, Allah ya yafe kawai a wace wuri, kuma ruwa sun sauka. Aka ina ganin sha'anin al-qunutun nan, a dinga duba a cikinta, kowa ya tsaya masallacin unguwarsa, kowa ya yi iya, za ku kira limamai masallacin nan kamsu salawat, in an yi da sallah jama'a a dinga al-qunut. Haka manzon Allah yake yi. Annabi bai taɓa tara mutane da ni zimra zuwa yi al-qunut ba, bai taɓa ba. Kowa kawai faɗa yake yi, ko a ji a tayi, shikenan kawai. Allah ya datar da mu, ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya mu wani lafiya. To jama'a, mu dawo karatun wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa ce zuwa ga shugaban ƙasa, ko ɗan ƙasar Nijar baki ɗaya, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kama musu cikin abin da suka ɗauko na ayyuka. Allah ya sanya jin tsoronsa, a jin tsoronsa a cikin zukatansu, kuma Allah ya sanya su zamanto adalai wa gare mu, ko kuma Allah ya ba su, ya ba mu iko, ya musu da'a, kuma Allah ya kama hannayensu zuwa ga abin da yake daidai. Kuma duk wanda yake son ya ga Nijar kinnan ta ki kwan ba ta kwan lafiya ba, Allah in yana shiryuwa, Allah ka shirye muna da shi. Allah in baya shiryuwa, kai ka san abin da ya kamata shi, Allah kai masa. Ya Allah, jagororinmu ka taimake su da mashawarta na gari. Allah ka arzita mu da su da mashawarta na gari, kuma Allah ka daraya mu akan wannan tafafi har zuwa rasuwa. Jama'a, mu dawo hadisi na 256 karatun mu na yau kenan, ko malace an abi hurairah radiyallahu anhu, daga aba hurairah, Allah ya kara masa yarda, an ce lokaci ko, Allah ya kara masa yarda, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, tabbas ma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, matlul ghaniyyi zulmun, annabin Allah ya ce, jinkirin biyan bashi wa wanda yake da wadata zalunci ne. Mutum ya baka bashi kuma kana da halin biyansa, ka jinkirta, ka ƙi biyansa, ka riƙe masa kuɗinsa, annabin Allah ya ce, kai zalunci. jama'a mun ji mutun ya baka bashi kuma Allah ya yastare maka abinda zaka biya kuma ka kasa biyan sa to annabin Allah ya ce zulmun wannan zalunci ne yanzu ana ganin ko ba haka ne daga jama'a duk mai jin bashi ya ji tsoron Allah in ka ci aka baka ai duniya ba wani baka da daidai da mutun da ka shiga cikin larura ya doki abin sa ya baka to kai kuma ka ji tsoron Allah wajen mayarwa yasa manzara ke cewa Allah ya ji kan mutunan da in aka zorance gunsa zai bayar a kyakkyawan fuska kuma in za a mayar shi ma wanda zai mayar ya biro cikin kyakkyawan fuska eh in an baka cikin habana dariya to kai ma ka medo kada abun ya kai ku da bashin rai amma wallahi akwai mutanen da sai an kai da zuwa shin da beri ko mutun na da halin biya ba to wannan zalunci ne to kun ba za ka fita a sunan azzalimi ba sai ka bi wannan bashin ta kai ke cewa idza utbi ahdukum ala mali'in falyatba idan mutun ya bayar da bashin abin sa idan mutun ya bayar da bashin abun sa kuma sai ya samu dama na amso wannan abin to annabin Allah ya ce ka bi duk hanyar da ta kamata don ka amso abun ka idan ka ba mutum bashi sai ya biyan ka kuma ya da hanyar da zai biya ka to annabi ya ce in akwai hanyar da ya kamata ka bi to ka bi don ka nemo wannan haƙin ka dan ka ba illa bace idan ka bai wa mutum bashi kuka yarjejeniya zai kawo bai kawo ba ka ƙara musu lokaci zai kawo bai kawo ba bal ma shi na da abin da zai biya sai ya ki biyan to ba illa bace dan kai ka kai ƙararsa an bi maka haƙin ka eh ba illa bace wannan kama ya dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jama'a mun fahimta Allah ya dace da mu hadisi na gaba hadisi na 287 dake a nuskha ta akwai tsallake a nuskhar take hannunku yace an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu haka ni malam Muhammad hadisi Jabir an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa Allah ya kara masa yarda qala yace ja'ala wa fi lafdin qadan nabiy sallallahu alaihi wa sallam Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yake cewa manzon Allah ya sanya a wata ruwayar kuma qada ya hukunta annabin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya hukunta mi annabin Allah ya hukunta yace bi shufa'ati fi kulli ma lam yuqsam annabin Allah idan ka ce ash-shufa'a in ji malamai shine ka ina ji na ce lakin hadisi ko me hadisin ne malam Muhammad anan guna nuskar tana da takitar su hadisan shine hadisin wani hadisi zamu tashi aha hadisi na 270 al hadisi sabi wa 70 ba'da al 200 yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah yake cewa aw qala ko kuma ce sami'tu rasulullah kaga wannan shakkun rawi kenan ko Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace annabin Allah ya ce ko kuma yace a'a naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa man adraka malahu bi aynihi inda rajulin aw insanin qad aflasa fa huwa ahqqu bihi min ghayrihi maikin Allah ce duk wanda ya bayar da dukiyarsa bashi duk wanda ba da dukiyarsa bashi to kuma wanda ka ba bashin bai mayar maka da dukiyar ba sai kuma ka tarar da abin da ka bayar da shi bashin gayi nan ba a yi amfani da shi ba to annabin Allah ya ce ka dauko kayanka kun ba ci karatun kawai ka dauko ma'anar hadi kawai ka dauko kayanka ka bai wa mutum abu bashi ko ka sayar wa mutum abu bai cika maka kuɗi ba ko bai baka ba ko kuma a matsayin bashi ka bashi sai kuma ya tozartar da wannan abun ya walakantar da shi kuma kai kudinka na gare shi kuma ga abinka a hannunsa kuma bai kawo ba kuma ya walakantar da abun in har abun bai sauya ba to annabin Allah ce fa huwa ahqqu bihi min ghayrihi kai ka fi cancanta da shi biya wurinka mun ba ci hadisin ko kai ne ka fi cancanta da wannan abun biya ya wurinka yi amfani da shi kayanka ne ka sayar ko ka bai wa mutum bashi sai ya kasance bai yi da biyanka ba to idan bai yi da biyanka ba ne anan malamai su yi maganganu akai magana ta fara shi ne a lokacin da akai in bai yi ba to za ku sake zaka sake tunda rabin kudin na a hannunka ina ba ta mu fahimta kage rabin munci da bayar shi ba bashi ba ba ko da lambari rabin kudin yana a hannun ko kuma wani kaso yana a hannunka an baka kamun ciniki sai kuma bai kawo ba kuka ta alkawali yana tan tana daga bai kawo ba to in har akwai abun to kai duka bi cancanta da wannan abun fiya wani sa sai ka rusa da kayan sa da kudin sa suka rike abun ka wannan babu illa a musulunci ko kuma ka bai wa mutum bashi na abu bai amfani da shi ba kuma sai ya sanya shi kasuwa bisani bai biya ka ba kai ko ka amso kayan ka babu laifi wallahi ta'ala alam sai kuma hadisi na 278 الحديث الثامن والسبعون بعد المئتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ما يكن الله سبحانه وتعالى ونم بابنا بين الشفعة إذا قلت شفعة shine kuna da hannun jari da kana da hannun jari a cikin abu sai kasance wannan ku hada kuna kasuwancin da shi yayi dan kagaza ina ba za ku fahimta sai ya kasa ce kasa to zaka iya sai kayan baki daya ku baita kai ne ku hada misali sai za ku yi kasuwanci da mutum sai hada miliyan ka kawo miliyan aka samu miliyan ne kenan miliyan biyu dawo musulunci ya karanta da irin wannan kasuwanci na sanya hannun jari misali yanzu liman malam Jabir sai bari miliyan guda sai in ka miliyan guda sai za a yi kasuwanci eh malam bari dariya shi liman ne sai ce za a juya ni ne dan kasuwa kuma kuna fahimta to yanzu musulunci ne ya karanta da irin wannan kasuwanci shi bai da damar kasuwanci amma ya da kuɗi kuma ana son a juya su to sai nan bani na waye bani nasa sai mu hada sai a je a yi kasuwanci sai a yi yarjejeniya amma idan aka samu riba to ya za a yi sai a ce to abin yadda za a yi in aka samu riba to za a kasa kashi uku ne kashi ɗaya kowanne ya ɗauki kashi ɗaya-ɗaya sauran kashi nawa sauran kashi ɗaya waye wahala wanda ya wahalar juyar dukiyar shi yake da wannan kashin ka taimaka masa ya taimaka maka ina badar mafi ya yi ka ta aje kuɗi banki ba ga bane kaga an samu to idan kuka sanya kasuwanci irin wannan sai zaman to shi baya iyawa ka yari aka sa bai iyawa to nan za ka iya fansar kayan kai in kana da kuɗin ka kafi cancanta bisa da a kira wani ya zo ya saya ina badar mafi ita akan abin da hadisi yake bayani kenan annabi Allah yake cewa qada ai annabi yake cewa ai jabi yake cewa qada annabi sallallahu alaihi wasallam bishufa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hukunta da yin shufa fi kulli ma lam yuqassim cikin duk abin da ba a raba ba in dai har ba a raba ba to zaka iya haihuwar dukiyar ka mallaki wannan abun sai ce fa idza waqa'atil hudud in kuma aka iyakantar da iyaka aka ce wani ga bakin naka wani ga bakin naka wa surrifatit turuq kuma aka fitar da hayoyi to fala shufa'ata babu shufa'a cikin wannan abun in mun fahimci wancan ka misalin to mun fahimci wannan babin sai hadisin waye zai zo yanzu daga nan ina jin ni an bar nuska ta bata da sauran hadisan ana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar dan khattab Allah ya kara masa yarda qala yake cewa asaba umar ardan bi khaybar umar dan khattab Allah ya kara masa yarda ya saye wata kasa wata gona ko wani gida a قصر خيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سي عمر يدو غمان دن الله صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يناني من شاور النبي الله أتكي كاقا ونن ينا كرن تدم مزمن توما سني من شاور جونا تكين الأمر نرايوا تكما باقوا بني أكي نيمن شاور سأرايوا باقوا بأكي نيمن شاور سأرايوا da fari wanda zaka nema shawara cikin abu fi zaman to zu khibra fi sha'ani cikin abun da kake so ka shawarci to ya zama kina da khibra kada kwarewa cikin wannan abu. Misali, kana harkar noma, sai kana son ka sa kudinka game da noma, to kakka zo ka sa mutumin da bai san noma ba, kakka zo ka share da shi, ba zai baka share za ta bulle ba ko shi bai sai da ake abun ba, za ka shiga sana'a ta takaji. To kaga in ka ce ka tambaye mai sana'ar raguna shawara, sai ka fara a ciki, to tambaye mai harkar kaji sai ya baka shawara. To me yasa Jabir ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawara? Saboda shi ai annabin Allah malami ne kuma nasu, kuma Allah ya ilmantar da shi daga wajensa. To sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana da masa shawara. Fa qala, sai ya ce, ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, inni asabtu ardan bi Khaybar, ni na saye wata kasa, wani wata gona a kasar Khaybar. Lam usib malan qattun huwa an khas indi minhu, yace tunda nake a rayuwa ban taba sayan abu mai tsada ba da nan mallaka a rayuwa ta kamar sa, ban taba mallakar kaya da suke da tsada ba. Yaga ce an fasminan nafis shay'un ghali, abu mai tsada ban taba sayan abu mai tsada ba tunda nake kamar wannan gonar. Fama ta'muruni, ya annabin Allah, mi kake ba ni shawara da shi, mi ya umarninka a game da wannan abun? Qala, sai ce, fatasaddaq biha, qala in shi'ta habasta asluha, yace kai Umar, in kaga dama ka sanya ta a matsayin waqafi. Musan waqafi ai ko? Waqafi shine ka ware wani abu da dukiyarka, kace wannan abun na bada shi dan Allah, a wa addinin Allah hidima. Abunda mu nan ba suka yi ba, Allah ma ta shi, mutum ya ware wani abu sai ka gina wasu shaguna. Misali, a masal makarantar unguwarku akwai makarantun nan islamiyya, sai ka gina shago guda biyar, sai ka ce wannan shagunan ka sanya su waƙafi wa tallafin wannan makarantar, ya zamanto albashin malamin makaranta. Makaranta nawa ce? Makaranta uku ne, shago nawa ne? Shago biyar. Nawa nawa ne kuɗin su shiga? 30 so biyar nawa kenan? Jika 150 kenan ko? To makaranta uku cika da duk wata kenan, kowace makaranta za ka wata jika 50. Kaga wannan sai ka mutu ana kai maka mi lada, wannan shine waqafi. To Umar, Annabi ya ce Umar, in kaga dama ka bada ta waqafi, in kaga dama ka sanya ta zamanto waqafi, wa tasaddaqta biha, ko kuma kai sadaka da ita, kai sadaka da ita. Kai sai ce, fa tasaddaqa biha Umar, sai Umar yayi sadaka da wannan gonar. Ghayra annahu la yuba'u asluha, ba a sayar kuma ba bai sayar da gonar baki da bai sayar ta ba, bai sayar da ita ba, yace ribar kudin yana ganin cewa ai abu ne mai tsada. A'a, sai bi shawarar Annabi shine yayi kyauta ya sanya ta a matsayin waqafi. Wala yuras, sannan kuma shi waqafi ba a cikin gadonsa. In ka gina shi kabar abu waqafi, to baya cikin abin da ake hitarwa gado, ba a gadon waqafi. Wala yuhab, kuma ba a bada shi kyauta, ba a ce an ba wani kyautarsa, a'a, yana nan a matsayin naka ne ka bai wa Allah kyautarsa. Ki sai ce, fa tasaddaqa Umar fil fuqara, idan ka sai Umar ya yanka sai ya bai wa talakawa. Ta kullum in zaka tashi kyauta, to ka dibi wanda yake mabukaci. E, kullum in zaka bada kyauta, to ka bayar da ita da wanda yake da bukata, kuma mabukacin ma na kusa gare ka. Yanzu fa akwai wanda wallahi al'azim malam Jabir, matarsa tana bukatar jikabiyar, matarsa tana bukatar jikabiyar, amma bai iya ba ta gaya, to kawai wani haka zai zo ya ba sai ya bashi jikabiyar. Sai wannan an yi dan Allah, waye ce muku ba a ba mata sadaka? Mutum yana bai wa matarsa sadaka, yana kana ba ta kyauta, bal mata hidaya, ka baiwa matar iyalin ka sadaka tafi duk wanda za ka baiwa, indai ba mahaifanka ba ne. In ba mahaifanka tafi cancanta da ka bata. To ayafa, za mu zo a kan ƙabiyar ɗiya. To sai ya baiwa alfuƙara, talakawa, wa fil ƙurba, da kuma kusanta, dangin uwaye, dangin baba da mamma, ƙanan baba da wan mamma, suna cikin wanda ya kamata a taimaka ma. In ka tashi sadaka, to ka ba su kyauta, ma za ka suka fi kowa cancantar ka baiwa kawarwa kyautarka. wa fil riqab da kuma bayi waje intar da bawa ko ka sai bawa kuma ka baiwa bawa ka cika ma bawa ya inci kansa to yanzu babu bawa malamai da dama suna maganganu a wannan bangaren cewa tunda babu bayi a yanzu to miye zai mahallin bayin shine mutanen da ba shi ya hana ma zama cikin gari akwai su kuma ba su dihawa ma ko akwai mutanen da dama ba shi ya hana musu zama wani bashin ba wani a zo a gani bane ko sai ka dauki wani bashin to kamar ka intar da bawa ne wa fi sabilillahi da kuma wanda yake ya fito taimaka ma addinin Allah dan nan wasu malamai suke lura suna cewa ai Allah ce wa fi sabilillahi to kai sabilillahi dai tafarkin Allah misali yanzu ana lokacin ruwa sai ne wasu makarantun ne islamiyoyi zana ce aka dora aka rige ta to ya kyautu cikin dukiyar ka in za ka yi sadaka sai ka saya musu talka rige kai aikin Allah ko jama'a ba aikin Allah ba na akwai irin abun da ya wuce wannan dan Allah akwai wani masallacin ba ba sa da taramin shimfidawa sai ka saya musu ga kai kai aikin Allah anan akwai wasu unguwar ruwan sha wahala ke da kai sai ka zo ka yi furashi ka ce to ka san mutanen ka ce banza mu tsala ake samu ha in ka ce banza mu tsala ake samu to amma dai ku dinga hada duk safi ana dan samun ko na energy ko na essence ko na abun nan ko na kwantira dinga sakarki kada bar shi a samu masu kulawa da shi kai ma ne wanda kula da shi to ga albashin ka ku dinga mai albashi ya dinga tsarewa kai aikin Allah fi sabilillah kenan hanya unguwa ba ta shiguwa ruwa sun yawa sai ka kawo burji ka cika wannan hanyar kai fi sabilillah ina batar mun fahimta mutun yana likita musalla likita bai da magani ka zo likita ziyara kaga mutun yayi tagumi ga rashin lafiya ga rashin kudi ka sai suka hadu bi shidali ne fa kai da rashin lafiya da talauci suka hadu ka rukunnan damuwa kenan eh rukunnan damuwa Allah ya raba mu da su rukunnan damuwa ga rashin lafiya kuma ga babu aljuba ba ko dala akwai matsala Allah ya rufa mu da asiri wallahi sanan birtika likita sai sai yazo yayi sati ordonus a hannunsa kuma wallahi bai iya to a ce jama'a ce baka masa wallahi bai iya ba sai yake cewa wadaita da kuma baqo a ciki a ciyar da baqo a ciki ya ciyar da baqi a ciki sai ce la junaha ala man waliha ko man waliha ba laifi wanda ya jibinci sha'anin gonar wanda yake aiki cikin wannan waqafin to ba da ba laifi shi ma ya danci daga cikin wannan abun ya wahala ai shi ma yayi aiki kula da gonar da wacece akwai ji dadi ko to ba laifi in abun ya kai shi ma ya ci an ya akula min habil ma'ruf ya ci amma gurgudan iko kada ya banna au yut'ima sadidan ko kuma ya ci da wani abokinsa ghaira mutawammilin ba tare da ya mutawammilin fihi ba tare da ya dan ya dauki abin da ya wuce bukatarsa ba ka dauki abin in aka sanya ka dukiyar al'umma misali sai a ce an sa an gina gona ce waqafi gona ce waqafi wa Allah absa ya ta waqafi a cikin addini to sai aka sanya ka kula da ita to ba laifi ka ci daga cikin wannan gonar amma kar ka wuce bukata in ana cin kilo 1 da rabi gidanka to kar ka kai kilo 2 in ka ci ka kai kilo 2 kai banna ka wuce bukatuwa kenan ko sai ce au wa fi lafazin ghayr mutamathilin a wani lafazin ya ce a kada mutun ya rike uwar duki ya zama to kai ne ke yadda kaga dama cikin al'amari kuma nan ya kamata mu kwana kenan ko abin da mun ka faɗa zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahumma wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.